بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد أيو الصبر شاتر غوتن جون دبوبي دكوما ميلادية مناسم مچغبدا بياني كان rububiyya kadaita Allah a rububiyya ko kadaita Allah a cikin tafiyar da al'amuran bayi da aka fi sani da at-tauhid ar-rububiyya at-tauhid fir rububiyya tauhidi a cikin kadaita ubangiji a tafi da al'amuran bayi cewa ubangiji subhanahu shine yake tafiyar da al'amuran bayi. Mun yi bayani kan ma'anar wannan ma'ana ta tafiyar da lamuran bayi. Yau za mu ci gaba da bayani kan wasu bayanai kan kadaita Allah a cikin tafiyar da al'amuran bayi wanda ya shafi halittawa, hukumtawa, biyayya da makamancin wannan. Hatta da halitta bayi mun yi nuni da cewa shi ma sunan shi tafiyar da al'amuran su, wato daga cikin aikin tafiyar da al'amuran bayi shine a samar da su, sannan kuma a ci gaba da ba su samuwa da halitta musu abubuwan da suke da alaka da su na rayuwa. Bayi anan yana iya shafar mutum da dukkan mai rai. To tauhidin kadaita Allah a cikin tafiyar da al'amuran bayi mun yi nuni da wata aya wacce take tabbatar mana da shi, wacce take cewa da ya kasance akwai wani ubangiji bayan Allah a cikin wannan samuwa wanda yake matsayin ubangiji shi ma da sun tarwatse, da sun lalace, da sun daidaice. Ubangiji shi kadai ne yake tafi da al'amuran bayi. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa fal mudabbirati amra, da sauran al'amuran da suke zuwa. Wa yursil alaikum hafaza, cewa su ma bayi suna yin wani abu kamar masu tafi da al'amura. Wannan duk yana koma izuwa ga ayyukan ubangiji ne, saboda umarninsa ne kuma izininsa ne. Ta yi wani ya ce wa'innan halittu su ma suna yi. Mala'ikan mutuwa yana kashe rayuka, mala'ikan arziki yana arzuta su da abinci da abin sha da ruwan sama, mala'ikan tsawa yana basu, yana musu tsawa domin ya halaka su idan hakan ya taso, da makamancin wannan. Sai mu ce dukkan wannan da umarnin ubangiji ne, hatta da ikon kashewa, da ikon bayar da arziki, da ikon yin tsawa, dukkanin su ubangiji madaukaki shi ne ya ba wa'annan halittu ikon yin wa'annan al'amura. Da bai ba su ikon yin waɗannan al'amura ba, to tabbas da ba za su iya su ba. Amma saboda ubangiji madaukaki ya ba su ikon yin waɗannan al'amura, shi yasa suke iya yi. Sannan kuma da umarninsa ne, umarnin yana iya zama takawi ne kamar game da mala'iku da suke ɗaukar rayuka da saukar da ruwan sama. Umarni ne takawi ne, haka Allah ya halicci zatinsu su kasance suna yi aikinsu kenan. Ko kuma umarni tashri'i kamar umarnin da yake bi bawa annabawa domin su isar da shi ga mutane, cewa haka ya hukumta, haka ya zartar, haka ya shar'anta. To wannan dukkanin shi baya rushe kadaita Allah a cikin tafiyar da al'amuran bayi. Imam Annabi Ibrahim alaihi salam muna gani yanda ya mana nuni cewa komai ba iya amfanar da shi sai da izinin Allah, kuma Ubangiji shi ne yake masa wannan abubuwan, shi yake halitta shi, shi yake shiryar da shi, shi yake ciyar da shi, ya shayar da shi, shi idan ya rashin lafiya shi ne yake warkar da shi. Annabi Ibrahim ya jingina dukkan waɗannan zuwa ga Ubangiji. Duk da ko akwai manomi da zai shuka shuka ta fito, abinci ya fito yalwata, akwai ma'abota jawo ruwa daga koranmu ko haka rijiya domin a samu ruwan sha, sannan akwai cututtuka da suke yaduwa, sannan akwai magani da in an sha za a samu lafiya. Amma duk Annabi Ibrahim ya mika al'amarin duka zuwa ga Allah, saboda mai ya san Ubangiji shine mai yi a hakika. Waɗannan wasiloli ne da Allah ya sanya su domin tsara rayuwar duniya, cewa dole ta kasance wasu abubuwan ta hannun wasu abubuwan, ya sanya tasiri. Wannan yana daga cikin babban dalili akan cewa akwai asbab da a shari'ar saukore, to akwai tabbas sababi tsakanin abubuwa. Kuma ya ce wanda yake kashe ne yake raya ni, bai jingina abin zuwa ga mala'ikan mutuwa ba da mala'ikan rayarwa, sai jingina dukkan waɗannan zuwa ga Ubangiji, saboda komai yana komai zuwa gare shi ne subhanahu wa ta'ala. To basosin da muka so mai muhimmai wanda suke karkashin tauhidin rububiyya, wato tauhid fi rububiyya kenan, kadaita Allah cikin tafi da al'amuran bayi, shine na farko hukunci na Allah, domin duk wanda yake mallakar abu shi yake mallakar hukunci kansa. To tunda dukkan bayi mallakar Ubangiji ne, Ubangiji shine mai musu hukunci, shine kadai zai zamanto hakim mai tafi da al'amuran bayi. Dukkan wani wanda ya tafi da al'amuran bayi yayi ne bisa kuskure, ba bisa cancanta ba, ya kuma kauce wa tafarkin Ubangiji, kuma Ubangiji yana da haƙƙi ya rike shi, azabtar da shi. Don haka duk wani mulki da sarauta matukar bai kasance da stampin da umarnin Allah ba, ya rushe, domin mai mallaka abu shi ne yake da salladuwa kan rayukansu da dukiyoyinsu da tasarrufi cikin al'amuransu, yi hani yi umarni ya sauke wani daga mukami, ya ɗora wani daga mukami, ya wasa a wani mukamin ko hukuncin, ya kuntata wani hukuncin, ya bashi iyakoki ko ya bashi sake ba kaidi, ya ce duk al'amari kaza yana karkashinka, ko ya ce al'amari kaza idan ya kasance kaza, misali bisa sharuɗa. Dukkanin wannan abu ne wanda yake hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma idan wani ya shiga shishigi ya zauna kujerar Ubangiji, to lallai zai ɗanɗana kuɗinsa a ranar lahira, domin zai samu kamu mai tsanani daga Ubangiji wanda yake mai iko, mai kuma rinjaye da azaba. To tunda ya kasance jago shuga hukunci kan abu, yana karkashin mallaka ne, me yasa muka ga mutane suna mallakar al'amuran bayi, suna jagorantar sauran bayi? Sai mu ce nau'in jagorancin bayi da tafi da al'amuran su kala biyu ne, imma ya kasance Ubangiji ya ba da izini, imma kuma bai ba da izini ba. Idan bai ba da izini ba, to babu wani wanda yake da haƙƙi ya kasance ya sallaɗu akan mutane ya zama jagoransu. Imma kuma ya ba da izini, amma sai ya ba da iyaka. To in ya ba da izini, ya ba da iyaka, dole ne wanda yake da sunan wannan izinin zai zo ya jagoranci bayi, ya sa umarni daga Allah, ɗaya kenan kuma ya kiyaye wannan iyaka. Annabawa suna da umarni kai tsaye daga Ubangiji, wasiyan annabawa kai tsaye suna da umarni daga annabawa, cewa annabawa sun bar su a matsayin mai masu sallaɗuwa kan al'amuran mutane. Manzon rahama ya tafi ya bar halifofi 12 wasiyansa daga zuriyarsa, daga cikin bani Hashim, na farkonsu Ali, na ƙarshensu Mahdi salawatullahi wasalamu alaihim ajma'in, waɗanda su ne suke da haƙƙi su sallaɗu su sarrafu kan al'amuran mutane. Amma Imam Mahdi, saboda mai saboda kasancewar zai fuskanci kisa da wulakanci ta yadda kashe shi zai kawo ƙarshen masu shiryarwa wayanda Allah ya ba izini shi kuma sai ya ba malamai izini amma fa ba kowane malami ba malamin da yake ya san koyarwarsa ya yana kare tafarkin sa wanda shine tafarkin musulunci da manzo ya zo da shi bisa wasiyar manzo ya yi imani da jagorancin sa a matsayin shine imamin wannan zamani domin duk wanda ya mutu bai san imamin zamanin sa ba ya mutuwar jahiliya za a tashe shi tare da irinsu Abu Jahl wannan al'amari yana da hatsari zai taso kamar wanda bai samu sakon annabi ba wal iyazu billah sai zamanto Imam Mahdi ya bada izini ga waɗanda suka yi biyayya suka rusuna masa suka san ilimin da ya baro al'umma suka iya zamantowa za su iya warware matsalolin al'umma na siyasa da hukuma da ibada da komai da zamantakewa dukkan al'umma bisa ilimin da ya bari da shi da kakanninsa amincin Allah ya tabbata gare su sai ba shi stamping izinin cewa zai iya tafi da al'amuran mutane amma da sharɗi shi ma ya kasance bayan wannan ya zama adali mai tsantseni shi ma idan ba adali ba ne ba shi da tsantseni zalimi ne to bai halatta bai zo ya jagoranci mutane idan ya kasance ya jagoranci mutane bisa tsanani bai halatta bai ya gare shi sai dan jin tsoron cutarwarsa da sharrinsa to wannan kenan so da haka idan suka yi annabi ko wasiyin annabi ko kuma wayanda wasiyin annabi ya ba dama yakan ba su dokoki kuma ya ba su iyakoki su ma idan suka wuce wannan iyaka to sun tabe kuma sun halaka babban misali shine kamar kariyar jagorancin al'umma komai ilimin mutum komai ludufinsa komai abin nan dinsa zurfin tunaninsa idan ya kasance azzalimi komai ko ilimin da ya sha wanda yake koyarwa gidan manzon Allah idan ya zo ya jagoranci al'umma ya yi zalunci sunan shi azzalimi kuma wuta za shi komai ko iliminsa ko da ko marja'i ne wanda yake makomin mutane zuwa ga addinansu ko kuma ya ɗauki dukiyar al'umma ta zamanto tasa misali sai ya ji cewa wannan dukiyoyi na zakka ko dukiyar Allah ta ƙasa ko humusi wanda ake bayarwa a bisa koyarwar gidan annabi gidan iyalan annabi ya ji cewa nasa ne so da haka ba zai ba wani ba ya gama yau ya taɓe ya gama zamantowa hasararre a duniya da lahira to irin wannan yana da hatsari sosai domin iyaka ce da suka yi suka ba mutane amma in ban da irin wannan jagoranci ko kuma su waɗannan malamai waɗanda suke masu bin tafarkin annabi da ahalin gidansa ya zamanto su ce wane duk da ba malami ba ne lalle ya cancanci ya zama jagoran al'umma saboda takawarsa da adalcinsa da makamancin wannan ko kuma a'a ya zamanto babu irin wannan ma mutanen al'umma kuma ba za ta iya zama ta ci barkatai ba amma sai ta samu wani mutum adali ya zamanto ya jagorance ta dukkanin amma da sharɗin ya kiyaye adalci idan aka rasa duk waɗannan to dole a samu wanda zai jagoranci al'umma ko da ko fasiki ne ba adali ba domin ba maka wa a samu jagora cikin al'umma la budda min nasi min amirin ya zamanto barrin ne aw fajirin ya zamanto mai biyayya ne ga Allah bar shi ne wanda yake adali bayan adalci na da tsantseni ya fi adalci tsani wato adalci tare da tsantseni fajiri kuma fasikanci tare da ja'irci duka sai zama fajiri to dole ne a samu wannan amma asasi na farko hukunci na Allah ne sai annabawa da wasiyansu sai waɗanda wasiyan annaba suka ba izini na ga malamai sakamakon sun sanya dokoki cewa wanda ya cika wannan sharuɗa yana iya zama jagoran mutane sai kuma idan ya zamanto babu wannan kwata-kwata to dole mutane su samu wani adali ya zamanto jagoransu so da haka jagorancin al'umma sha'ani ne na Ubangiji subhanahu wata'ala. Abinda ake dauka siyasa wanda yake ya sabawa Ubangiji, wanda zaka ga mutane suna yaudaran mutane da cewa za mu yi kaza, sannan kuma in sun zabe su manta da su, dukkanin wannan siyasa ce fajira. Siyasa ta gari ita ce wanda yasan in yi alkawari zai kiyaye, iyakacin inda karfin sa zai iya, iyakacin inda zai iya kiyayewa, kuma ya kasance baya gaba da mutane dan ba sa me, ba sa karkashin irin jami'ansa, ya kasance yana son kowa kuma yana daidaita kowa, kuma yana kiyaye adalci, sannan kuma yana jin shawara, sannan kuma yana da hankali, sannan yana da ilimi, sannan yana da karfin tafi da mulki. Duk irin wannan sifofi dole su kasance ga wanda yake shine jagoran al'umma. So da haka tafi da al'amura na Ubangiji ne, inal hukumu illa lillah, amara Allah ta'budu illa iyya. So da haka duk hukuma dole ta yi kokari ta jingina da stamping da izini daga janibin Ubangiji da wannan silsila da muka kawo, domin ta kasance hukuma ta gari wacce take karkashin yardar Allah. In ba haka ba, hukuma ce wacce Allah yake cikin fushi da ita. Na biyu daga cikin abubuwan da suke karkashin kadai tauhidi a cikin rububiyya, kadai ta Ubangiji, a tafi da lamuran bayi da zamantakewa su kamar zaman tare nasu, siyasar su da makamancin wannan, shine kadai ta Ubangiji a wajen biyayya. Tunda Ubangiji shine wali, wato majibancin lamarin bayi, jagoransu, mai hukunci a kansu, tun farko ko mahaliccinsu, Ubangijinsu, Ubangijin talikai, to ya zama dole ya zamanto an yi biyayya gare shi. Wasa ne a ce ga hukuma ba tare da biyayya ba, dole ne ya kasance an bi shi a matsayin shi na mai hukunci kan mutane. Ko mun tabbatar da cewa a baya cewa babu wata hukuma sai ta Allah, ita ce hukuma ta asali. Mai hukunci a bisa hakika shine Allah, to dan haka ne biyayya dole ta kasance zuwa ga Ubangiji shi kadai. Duk biyayya ga wani mutum sabanin Allah tana iya kaiwa ga wuta ne. Idan kaga kai biyayya ga mutum ya umarni da kyakkyawa ne, ya umarni da kiyaye tsari, ya yi umarni ne da adalci, to anan ne za a bi shi. Idan da wani shugabora, wani shugaban kasa zai ce kada a yi sallah, ko zai ce ya hana zakka, ko da malami ne ya zo kawai ya ce ya halatta maka kada ka yi zakka, ko ya halatta maka shan giya, ko zina, ko sata, wal iyazu billah, muna nan ɗabi'u irin wannan, ko kuma ya haramta maka abin da yake halal, kamar ya ce na haramta maka shan ruwa wanda yake laruri ne, ma bayan wa halal ne, laruri ne, dole ne ma a rayuwa, to duk irin wannan umarni ba zai yi ba a bi shi. Kamar yadda in ya zauna kujera ba tare da shari'a ba, bai da haƙƙin a bi shi. Kamar mutumin da ya zo ya kwaci mulki ta ƙarfin tsaya, ya ɗori kan mutane ta ƙarfin tsaya, ba shi da haƙƙi mutane su yi mishi biyayya. Ko ya kasance misali aka yi zaɓe, kuma ana da tabbas da yake ne cewa al'umma ba ta son shi, ba shi ta zaba ba, ba shi da haƙƙi wani ya mishi biyayya. Wanda ke da haƙƙi ya mishi biyayya shine wanda ya zo bisa hukunci ta hanya ta gaskiya, imma daga ɓangaren Ubangiji ko kuma da yardan mutane. Ubangiji yardarsa ita ce ya sanya yardarsa, amma da mutane za su ƙi yardarsa, to shi ma kuma bai yadda wani wanda ba su yadda da shi ba, ya zamanto ya sallu dukkan mutane sai wanda suka yadda da shi. Haka musulunci ya tada tsari mai hikima, sai zamanto ba makawa shugaba ya kasance ga mutane, imma ta hanyar da Allah ya stamping, in kuma ba a samu wannan ba, to ta hanyar da yake ba ta shari'a ba ce ta addinin Allah, da yarda Allah, amma a hakan ma kuma dole bai yadda ba, dole ya kasance wanda zai zama jagoran mutane, ya kasance bisa tsanani da tilastawa, dole ya kasance mai bisa zabe. Wannan shine ma ya sanya Imam Ali, duk da ya san yana da haƙƙi, bai taɓa yadda ya riki ya nemi shugabanci ba, har sai da mutane da kansu suka zaɓe shi. Yana kawo a cikin hudubar da ake cewa shakshakiyya, cewa har aka taka Hassan da Hussein, aka ja mayafin shi, aka kuma ya gashi saboda da fifi wajen yi mishi bai'a dama yake cewa shine farko wanda aka yi bai'a fili tun bayan manzon Allah aka zo mutane da kansu suka taru suka yi mishi bai'a bai'a ta farko an yi ta boye ta biyu da wasiya ta uku ma da wasiya da shura amma ta su ita sai ta kasance a fili ya zamanto yace ba zai yi ba bai'a ta ta kasance a boye dole ta zo a fili da yardan mutane gaba daya mutane suka zo suka yi dafifi duka suka yadda suka yi mishi bai'a har ma yace musu zai dora su akan littafin Allah suka ce sun yadda da littafin Allah da sunnan manzon Allah suka ce sun yadda yace in ba za su iya jurewa ba ya zamanto wazir wato mai ba da shawara da taimakawa dole ya fi musu suka ce sun ji sun gani to anan ne sai jagorancin da yake da mun haƙinsa ne tunda shine a matsayin wasiyin manzon Allah sai zamanto ya dawo hannunsa wasu mutane sukan cakuɗa sukan samu cakuɗawa tsakanin wasiya da aka yi masa da kasancewarsa imami da kuma kasancewarsa jagora Imam Ali yana nan imami ne shin yayi jagorancin al'umma ko bai ba jagoranci wani abu ne wanda yake haƙƙi na imami so da wasu in aka ce Imam Ali shine imami na farko sai su dauka ana cewa shine shugaba na farko da jagoranci al'umma ba shi ake nufi ba imami shine wanda aka yi wasiya da cewa duk abin da yi dole al'umma ta bi shi ko da za a samu wani jagora ba shi ba to dole wannan jagoran ya bi shi muntaha jagoranci haƙƙinsa ne duk wanda ya hausa da in ya kwata daga hannunsa ne shine kawai amma haƙƙinsa ne ya zama jagora wannan Imam Ali ya zauna bayan jagorori da aka yi daban-daban daga wasu manyan sahabbai har guda uku sai zama shine wanda ya rike jagoranci wanda yake kuma damin haƙƙinsa ne kuma dukkanin waɗannan jagorin da aka yi kafin ya zo dukkaninsu ba wanda baya koma wajensa idan ya rikice idan kowanne ya rikice sai ya koma wajensa domin ya warware masa matsalolinsa na ilimi da tafi da al'umma kuma Imam Ali bai duk da yayi fushi da farko amma kuma wannan fushin bai hana shi ya taimaka wa musulmi ba kuma wannan wanda ya rike jagoran musulunci idan da zai bar shi daular ta rushe bai ba da shawarwari mai kyau ba bai shiryar da shi hukuncin shari'a mai kyau ba to da sai zama musulunci ne ya cutu don haka dole ne anan Imam Ali ya yi aikinsa ya gyara masa kurakuransa shi yasa zaka ji dukkaninsu kowanne yana cewa laula Ali la halaktu ba dan Ali ba da na halakacin daga halifa na farko har zuwa na uku to biyayya wani haƙƙi ne wanda yake na Allah shi kadai ne za a bi sannan sai ubangiji ya ba da shi ga manzonsa sannan kuma manzonsa ya ba da shi ga muminai ko manzon Allah ya fassara mana muminai cewa su sha biyu ne na farkonsu Ali na ƙarshensu Mahdi innama waliyakumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الله ده منزو سننوني شي سا سابي سكا تنبيه تو سو ان الذين آمنوا سيدنا موسى زوا غا علي وندي سجدا اي ركوع يميك زوبن سا مي برا يا تشري يا وچي ينا cikin ركوع سو ده هكا wannan shine allazina Allah ya bi shi da wannan yuyutun zakatu wahum raki'un sai tauhidi a shar'antawa shi ma babu a tauhidi fi tashri babu wani wanda yake da haƙƙi ya shar'antawa mutane doka sai ubangiji shi kadai duk wanda ya yarda da akwai hukuma in ba Allah ba ko ya ce akwai wanda za a bi in ba Allah ba kamar kada manta cewa in biyayya ga bayin Allah ba biyayya bane ga wani Allah min dunillah biyayya ne bi iznillah idan ka bi manzon Allah ka yi biyayya da Allah amma bi iznillah idan ka bi wasiyin manzon Allah ko wanda wasiyin manzon Allah ya ce bisa dokoki kaza ya halatta a bi shi kamar malamai masu takawa da muka da ya gabata a bayaninmu shi ma an yi biyayya ne zuwa ga Allah bi iznillah saboda ba min dunillahi ba da za a yi min dunillah kamar ya halatta haram ya haramta halal kuma a bi shi ya zama biyayya min dunillah sai zama wannan ya zama shirka kuma kafirci na bauta ga wani Allah subhanahu wa ta'ala ittahazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah ta sauka kan irin wannan idan malam ya haramta halal ko ya halalta haram aka bi shi koma waye to an yi biyayya ga wani Allah ba ga Allah ba shi zama shirka cikin biyayya shar'antawa ita ma haka ne dole ne ya zama Allah ne mai shar'anta idan aka bi shari'a ba ta Allah ba to ya zama to an kauce wa tafarki kuma ya zama shirka ya zama shirka ya zama kafirci kuma shi ma zai iya kaiwa ga wuta domin dukkan kafirci yana wuta wannan abin da muke fada dukkan saba su yana kai mutum zuwa ga wuta Allah ya shim saboda haka ubangiji shi kadai ne yake da haƙƙin ya shar'anta bayi hukunci ya sanya musu dokoki domin shi kadai ne yake da haƙƙin hukunci da wilaya akan su dan haka shine yake da haƙƙin sa musu shari'a abinda muke gani na malamai da suke bada fatawa ko cabinet na gwamnati kamar majalisa da shura ta garuruwan musulmi da suke tsara dokoki wannan ba shar'anta sunan shi ba shi wannan sunan shi gudanarwa da tsarawa misali ubangiji ya umarni da kiyaye maslaha ta al'umma to sai su zo sai su ce to bari mu tsara hanyar titi nan zaka bi ka koma nan zaka bi ka dawo ba wannan da ke da haƙƙi ya ce ai tun da tsari ne na mutane bari ni inda ake bi ta dama ne in bi ta hagu ya ai ta karo motoci suna ta karo ana ta kashe mutane sai mu ce wannan ya saba umarnin Allah ne domin shi shar'anta wannan al'amari ko da a zahiri yana ganin shi kamar daga wasu mutane ne amma asasin shi yana kuma zuwa ga umarnin Allah ne na cewa a kiyaye maslaha ta al'umma gabaɗaya kuma a tsara al'amuran al'umma gabaɗaya duk irin wannan dokoki da Allah ya sanya a cikin ruwayoyi wannan shine ma wasu Imam Ali na ƙarshe Allah Allah manazimi amrikum yana cewa ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah ku tsara al'amuranku saboda haka dukkanin shi na kuma zuwa ga shari'a ne ba sai mutum ya ce ina ayar da ta ce a bi ta nan ta dama ko ruwa da ta ce a bi ta hagu wannan sai zama shirme ne yake domin aya da da ruwaya da aya sun riga sun tabbatar da cewa dukkan abin da yake cutarwa da dukkan abin da yake amfanarwa an shar'anta muku shi ruwaya ta tabbatar mana wajibcin kiyaye tsari na al'umma ta wajibta mana ma kiyaye tsari ko da ku shugaba ne fajiri dan haka wanda ya bi ta dama inda ake bi ta hagu akai karo yana da haƙƙi ya biya diya idan ya kashe wani kuma kisa ya hau kanshi so da haka mujtahidai da suke bada fatawa ga hukuncin arwala ga hukuncin sallah ga hukuncin humsi ga hukuncin hajji ga hukuncin zakka dukkaninsu ba shar'anta bane suna fitar da hukunce-hukunce ne daga ayoyin Qur'ani da ruwayoyi na hadisan manzon Allah mai rahama da wasiyansa 12 bisa ruwayoyinsu domin su fitar da hukuncin shari'a ba wani abu ba don haka ne irin wannan abubuwan dukkanin suna kuma zuwa ga shar'antawa ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana mai gaya mana cewa shi kadai yake da haƙƙin shar'antawa yana mai cewa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun aw ta'ayruhum zalimun aw ta'ayruhum fasiqun bisa jiri a surur a ayoyin ma'ida 44 da 45 da 47 aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآل محمد